الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان وتشاء تقصد وتر ربيع الأول shekara ta 1435 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 19 ga watan 1 shekara ta 2014 a lissafin Turawa. Zamu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya Us-Sunna dake cikin unguwar Kofar Nasarawa a birnin Kano. A yau ina jin darasi na 18 zamu dora kenan insha Allah. Muna magana ne akan alamatu husnul khatima, alamomin kyakkyawan cikawa, waɗanda in Allah ya yi wa mutum arziki ya cika da su a lokacin da zai bar duniya, to ana kyautata masa zaton ya samu cikawa mai kyau. Muka ce na 5 akwai al-mautu ghaziyan fi sabilillahi, mutum ya mutu yana yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah. Aka kawo hadisai guda 2. Mun karanta hadisin farko ma ta udduna ash-shahadatu fikum, sai kuma hadisi na 2 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fasala ay man kharaja fi sabilillahi famata aw qutila fa huwa shahid, duk wanda ya fita saboda Allah. Kalmar fasala tana nufin kharaja. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allah mubtalikum binahar, ay falamma kharaja Talut bil junud. Kalmar fasala tana nufin kharaja, duk wanda ya fita saboda Allah dan daukaka kalmar Allah kuma ya mutu ko aka kashe shi a wannan tafiya ta daukaka kalmar Allah, to ai yayi shahada. Aw qasahu farasuhu aw ba'iruhu, ko dokinsa ko raƙuminsa ya take shi ya karya masa wuya ko ya mutu, to shi ma yayi shahada. Aula dagatu hamma, ko kuma wani abu mai dafi ya harbe shi kamar kunama ko maciji. Mutum ya fita dan Allah sai kunama ta harbe shi ko kuma maciji ya harbe shi. Aw mata ala firashihi bi ayi hatfin sha Allahu fa innahu shahidun wa inna lahu aljanna, kai koda ma ya mutu akan shimfidarsa, inji Annabi sallallahu alaihi wa sallam, in dai a lokacin ya fita ne dan Allah ko kuma duk wani abu da ka san shi, bi ayi hatfin ay bi ayi sabab, kowane sababi ne ya kashe shi, in dai ya fita saboda Allah, to wannan bawan Allah fa huwa shahidun wa inna lahu aljanna, yayi shahada kuma yana da gidan aljanna, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To kun ga wannan albishir ne da yake nuna wa bayin Allah cewa mutuwa ta hanyar Allah riba ce. Akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi min hadisi Abi Musa al-Ash'ari, Abu Dawud da Imam al-Hakim suka fitar da wannan hadisi sahihi a riwayar Abu Musa al-Ash'ari wa Sahahu al-Hakim, wa innama huwa hasanun faqat. Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisin, amma Albani yace a hadisin bai kai matsayin sahihi ba, hasan ne kawai. Summa tabayyana li khata'u hadha, amma daga baya sai kuskuren wannan magana ya bayyana gare ni, inji Albani. Wa innahu da'ifun yuraji'u at-tafsil fi ad-da'ifa, yace ai ma hadisin ma ya samu rauni, amma nayi bayani dalla dalla a cikin littafi na silsilatul ahadithu ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi'u fil umma, hadisi na 5360 malami yayi bayani. wannan yana nuna mana amana ta ilimi yayin da malami yake hukunci akan wani abu sai kuma daga baya akasin abin da yake hukunci ya bayyana a gare shi wani ilimi ya zo masa to babu wata wata shikenan sai ya canja sai ya fadi daidai din wannan shine ikhlasi a ilimi wannan kuma shine kula da al-amanatul ilmiya amana ta ilimi imamu maliku Allah ya masa rahama wata rana an tambaye shi dangane da hukuncin tsatsefe wato yatsu a alwala in mutum ya alwala tsatsefewa yatsu idan yazo yin alwala shin me hukuncin wannan sai ya ce laysa bi shay wannan ba komai bane ko kai ko bakai ba ba matsala bayan ya gama karatu ya tafi ɗaya daga cikin almajiransa masu ladabi Abdullahi ibn Wahab ya bi shi ya ce ya imam naji an maka fatawa ka ba da amsa akan kaza da kaza da kaza amma ni ina da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake nuna wajibcin ainihin wato tsatsefewa yatsu a lokacin da ake alwala imamu malik yace asnid lana sanadan to jawo mana isnadin mu gani kun san hadisi sai da isnadi al isnadu min ad-dini falawla al isnadu laqala man sha'a ma sha'a yawa isnadi daga addini yake ba da isnadi fadin chain na hadisi wannan addini ne da ba dan da isnadi ba da kowa ya faɗi abin da ya ga dama so wannan bawan Allah ya kawo masa isnadi qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala qala har aka zo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama imamu malik lokacin da ya dawo karatu washe gari sai ya ce wa almajiransa yan makarantarsa da yake karantar da su a ilimi a masallaci yace to mun ba ku fatawa kuma yau mun canja ta da mun ce muku hukuncin kaza 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 abin da ya shafi tsaifi yatsu a alwala ba komai bane to akwai wajibi ne komai ne ya zama dole saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to wannan haka da'awa ta ahlus sunna take tafiya ba mamaki malami zai dauki shekara da shekaru yana bada fatawa akan wata matsala amma bincike na ilimi yau da gobe ya sa ya gano wannan matsala da ya bada fatawa ba daidai bane to sai ya canja kuma sai ya bayani kuma wannan din sai ya kara mai daraja da daukaka da matsayi a duniya da lahira ba wai aqida ce ta cewa to yaya mun saba muna ta yin wannan abin ya zamu yi da mutane mun ga yawa mutane mun ce abin nan kaza kaza ne ana yi to yanzu mu zo mu ce musu mun canja a ba za mu ga musu mun canja ko kuma suwa karan kada miya ina aka yi ka ko kuma wai ku ba za ku ga mutane su canja ba to in ba ku ga musu canja ba kwa sha kashi a jahannama duk wanda yaje ba mutane fatawa ta halaka ya ja mutane suka tafi akan bata wallahi yana cikin mutanen da malaman da za a fara kura wutar jahannama da su da manzon Allah ya faɗa yace idan an tashi kiyama waɗanda za a fara kura wutar jahannama da su sune malamai masana ilimi da suka batar da mutane malam ba su yi aiki da ilimi ba ba su dora mutane akan gaskiya ba suka dora su akan ra'ayi da san zuciya Allah ya kiyaye mu so irin wannan abin in kun ganshi a cikin littafin hadisi irin wannan ba yana nuna wata illa bane wannan ikhlasi kenan kuma haka ake so ko a gidanka zaka iya bada wani doka ko wani hukunci daga baya kaga cewa kai tsanani sai ka ce dokan nan da na bayar na sassauta ta yin a dan shakata a dan saki ko ba ka bane ba as-sadisa matsala ta shida al-mautu bit-ta'uni mutuwa da annoba ko mutuwa saboda sababin annoba duk mutumin da ya mutu ana yin annoba to wannan insha Allah ta'ala yayi kyakkyawan cikawa amma kar ku manta waɗannan ka'idoji suna tafiya ne akan al-islam sai in mutum musulmi ne yana sallah yana ashhadu an la ilaha illallah dan kafiri yazo ya mutu a cikin annoba banzan bazara ba abinda zai kadu da shi amma musulmi da ya mutu a cikin annoba ciwon ciki ne akai annoba ciwon kwalara ne a ciwon makogoro ne a amai ne da gudawa a wane ne duk abin da yazo ga magari mutane suka yi ta mutuwa akai sai Allah ya kaddara wa mutum shi ma ya bi wannan layin ya tafi to wannan shi ma yayi kyakkyawan mutuwa wa fihi ahadith akwai ma hadisi akan wannan na daya an hafsa tabnati asirin hafsa yar gidan sirina qalat take cewa qala li anas bin malik anas dan malik ya ce mu bima mata yahya bin abi amra menene sababin mutuwar yahya bin abi amra ma'ana me ya kashe yahya bin abi amra qultu bit ta'un hafsata ابنة سيرينا تكي تشيوا اي النوباني يكشي يحيى بن ابي امرا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي انا استاكيتي تب اي مكم انزان الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا الطاعون شهادة لكل مسلم النوبة شهادة شيء قدك متم مسلمين دوان دي متأشكين النوبة إن شاء الله يا شهادة أخرجه البخاري والطيالسي وأحمد إمام البخاري دي إمام الطيالسي دي إمام أحمد سكفت دوانا حديثي وانا كنقر رواية تفرقوكينا متوى أشكين النوبة شهادة شيء باين الله سيدي مني بياني wannan shahadar bata kai wanda ya mutu a filin gumurzu ba yawa shi sa shi wanda ya mutu a filin gumurzu filin yaki shi ko wanka ma ba a masa to amma wanda irin waɗannan mace-macen shahada in dai ba a filin yaki bane to shi za a yi masa wanka za a yi masa sallah duk abin da ake Aisha ta annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an ta'uni فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة تاتم بيمن زن الله صلى الله عليه وسلم دنگني دهوكنچن النوبة من زن الله يباتا لاباري إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء أي وانا النوبة دن عذابا چه الله يكي أي كو تغوان دي قداما عذابا چه الله يكي تورو تغ الأمة دي قداما غ جماعة دي قداما دي كومتاني دي قداما amma azabar rahama ce dan in ta same ka kuma ka samu jin kayin ubangiji fa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin Allah ya mayar da wannan azaba din ta zama rahama ga mu'minai ka lura sai ce lil mu'minin ga mu'minai ashe wanda yazo guguwar annoba ta dibe shi in ba musulmi bane ko mu'mini ba to bai ci ribar mutuwa cikin annoba din ba fa laysa min 'abdin yaqa'u ta'un فيمكس في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتوى باب ونباوة واندذي فات أشكين النوبة هو أقرنس أنا النوبة هو أقرنس أنا النوبة فيمكس سيزون في بلده أو النغري صابرا ينام يحقري ya'lamu annahu lan yusibahu ya sani a aqidarsa a zuciyarsa cewa babu abinda zai taba samun sa illa ma kataba Allahu la sai da abinda Allah ya rubuta masa illa kana lahu mislu ajr shahid ai duk wanda wannan insha Allah ta'ala to yana da lada irin na shahidi wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wal-bayhaqi wa ahmad da Bukhari da Baihaqi da Ahmad suka ruwaito Allah ya yi musu rahama abinda yake nuna mana shine wannan annoba din Allah ne yake aikota Allah ne yake aikota kuma rahama ce ga mu'minai kuma an so idan ta faru mutum ya zauna a garin da yake kai ya tashi kamar misalin a ce annoba ana yin ta a wani gari to kada wani ya ce tunda yaga ana mutuwa gaskiya bari ya hada kayan sa shi ya kara gaba dan kada ya mutu a ka zauna bawan Allah idan ka mutu a wannan layin fa kai mutuwar shahada shahadan nan kuma malan tsada ne da ita ina zaba kun bayi ne Allah yake ba su sai wanda Allah ya zaba al-akhyar min ibadillahi salihin zaba bu cikin bayin Allah so ba a so a fita haramun ne idan ana yin annoba mutum ya hada kayan sa yace zai bar garin kama ana yi a garin nan mutum ce bari ya gudu ya koma wani gari inda ba a yi ko ya bar nan kasan ya yanki biza maza-maza ya daga ya yi tafiyarsa don saboda a garin su ana annoba wannan bai halatta ba sannan kuma manzo Allah faɗa a cikin hadisi har yanzu cewa shi ma bai halatta ba wanda a ya san ana annoba a wani gari dan neman ya samu wannan falala ta ya mutu a cikin annoba din ya je ya yi biza ko ya buga mota ya tafiya ya je zauna a garin da ake wannan annobar ana mutuwa shi ma bai halatta ba kawai ka tsaya abinda Allah ya kaddara in lokacin da Allah ya kaddaro kana cikin gari zauna in mutuwa ta shafe ka alhamdulillah in bata shafe ka bane shi ma dai alhamdulillah ta shafi wani dan uwanka ya dace ha kuma ba a yadda ba mutum ya bar wani gari ya taho dan neman gara basa ya zo ya ainihin wato shiga dan ya samu mutuwa shi ma ya samu shahada hadisi na uku ya ati shuhada wal mutawaffuna بالطاعون ويقول أصحاب الطاعون نحن شهداء فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء ويجدونهم كذلك قال أنا شوى شهيدي ذات زورانا تاشع القيامة دكما ودن دسك متو تهنير النوبة سوما ذات زو واندسك متو تحقيق أن شهادة da wanda suka mutu ta dalilin annoba duk za su zo wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala a kiyama sai su waɗanda suka mutu a annoba sai su ce nanu shuhada mu ma fa shahidai ne mana za su gaya wa ƴan shahada cewa ai su ma sun yi shahada sai Allah ya ce da mala'iku ku duba mun mu gani ba wai dan Allah bai sani ba a'a Allah ya san komai yawa وهو بكل شيء عليم الله يا سان كومي باب ابن da ya buye gare shi tabaaraka ta'ala amma dan ya umarce su da aiki yace ku je ku duba mu idan kun ga raunukan su kamar raunin shahidai ne tasilu daman rihal miski raunin yana tsiyayar da jini kuma jinin yana kanshin turaren almiski fahum shuhada to lalle waɗannan su ma sun zama shahidai sai mala'iku su je su duba waɗannan wanda suka mutu a cikin annoba malam kawai sai su ga su ma suna ta tsiyayar da jini a kiyama fa suna zubar da jini kuma jinin yana kanshin turaren almiski to shikenan kawai sai su zama shahidan kuma Allah ubangiji ya ba su ladan shahada wannan hadisin Imam Ahmad ya ruwaito shi wa at-Tabarani fil Kabir da Imam at-Tabarani a cikin al-Mu'jamul Kabir بسند حسن كما قال الحافظ عن أتبع ابن عبد السلمي رضي الله عنه حكى إمام أنهم وطبراني يرويتوش لإسناد حسن كما يدى حافظ يفدى دقى أتبع ابن عبد السلمي ألا يددش وله شاهد من حديث الإرباض بن سارية حديث يناد الشهيدة دقى رواية الإرباض بن سارية wanda akhrajahu an-nasa'i wa ahmad wa at-tabarani imam an-nasa'i da imam ahmad da imam at-tabarani su suka ruwaito wannan hadisin wa hasanahu al-hafiz aidan imam al-hafiz ibn hajar ya inganta wannan hadisi kuma du wa huwa hasan fi ash-shawahid hadisin dai hasan ne tare da taimakon ash-shawahid shaidu da ita samu wa fil babi an abi huraira a wannan babi na bayani akan falalar mutuwa a cikin annoba akwai riwayar Abu Huraira wa taqaddama fil faqrat al khamisa al hadith al awwal ya gabata a sakin zance ko sakin layi na biyar faqara ta biyar hadisi na farko wa yati aidan fi thaminati wa tasi'a sannan ma hadisin zai sake zuwa a faqara ta takwas da faqara ta tara wa al ubadata daga ubada shi ma zai zo wa yati fil ashira dangane da matsala ta goma ma hadisin zai sake maimaituwa yan uwana wannan hadisin yana nuna mana har yanzu zai albishir ne ga mutanen da Allah ya musu arziki suka mutu a cikin annoba kamar yadda manzo Allah ya gaya muku lalle kan bata da dadi saboda za ga ana ta mutu a abin tausayi ko a garin nan da muke ciki ya shayin annoba a je asibiti mallan kai ta ganin gawawaki ka duk wanda aka shiga sai mutu mutum yana kama yin gudawa sai ya mutu yana kama ciwon sankarau sai ya mutu gashi nan dai abubuwa da yawa suke faruwa to wannan kaga riba ce duk wanda ya mutu a wannan malam bai mutuwar banza ba Allah ya masa dace kuma wannan yana nuna mana rahamar Ubangiji wato Allah in ya so jin kayinka ta hanyoyi da yawa sai ya maka rahama mutum yana nan yana kan aikata laifi da zunubi kullum sai Allah Ubangiji ya kawo ciwon annoba sai a ce a sa shi a cikin layin masu mutuwa shikenan sai a yafe masa عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وقال شي ابو ماماكي ده لامر المؤمن دكان الامر المؤمن واتو الخير ني اذا الخير يسامي شي مالك سي يجي دادي يي فرين تشكي يي غوديوا الله تبارك وتعالى يي غوديوا الله وين ثابت ضر الله اذا كما تشوتا تسامي شي كو وني ابو مرار دادي صبره سي حقوري يجوري kuma wannan abun shi yafi alheri a gare shi so albishirinku wadanda iyayen suka mutu da annoba albishirinku wanda iyayen suka mutu da hanyar annoba albishirinku wadanda matan suka mutu ta hanyar annoba, albishirinku wanda ainihin wato makotan suka mutu ta hanyar annoba ba su mutu banza ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Alamar mutuwa kyakkyawa, kyakkyawan cikawa na bakwai shine almautu bida'il batani, mutuwa da ciwon ciki. Allahu akbar, mallan rahmar Allah tana da yawa. Ciwon ciki, duk wanda cikin sa ya murde ya mutu, yayi mutuwar shahada kuma ya samu kyakkyawan cikawa. Akwai hadisi guda biyu. Hadisin farko manzo Allah yana cewa man mata fil batni fa huwa shahid, wanda ya mutu ta dalilin ciwon ciki to wannan shi ma shahidi ne. Rawahu Muslim wa ghayruhu, Muslim ya rawaito da wannan sa wa taqaddama bi tamamihi fil khamisa, ya gabata cikakken hadisin a matsala ta biyar da muka karanta. Kaga mutuwa da ciwon ciki masha Allah. Ana Abdullahi ibn Yasar, daga Abdullahi ibn Yasar hadisi na biyu yace kuntu jalisan wa Sulaiman bin Surad wa Khalid bin Urfudah فذكروا ان رجلا توفي مات ببطنه. انا زوني ني ده سليمان ابن صرد وانن يا رسول الشكره 65 بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم ده خالد ابن عرفطه وانن القضائي كان شي كما يا رسول الشكره 64 وذكروا ان رجلا توفي سنه تتونا سكي اي الله ياي وني متين رسوا abinda ya kashe shi ciwon ciki. Fa idza huma yashtahiyani an yakuna shuhadaa jinazatihi, sai ga wadannan mutane guda biyu Sulaiman ibn Surad da Khalid ibn Urfuta suna ainihin sha'awar su halacci jana'izar wannan bawan Allah da ya mutu ta dalilin ciwon ciki. Fa qala ahaduhuma lil akhar, sai daya yace wa dan uwansa alam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri, baka san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda cikin sa ya kashe shi, mana wanda ya ciwon ciki ya mutu, to ba za a yi masa azaba a kabarin sa ba. Mana annabi ya faɗa duk wanda ya mutu da ciwon ciki azaba kabari ma an dauke masa. Allahu akbar, kamar yadda aka ce wanda ya mutu a filin daga yayin shahada shi ma ba za mu yi tambaya a kabari ba. Manzo Allah ya ce yo ai wato gittawar takwabi da yake akan sa ma ya ishe shi tashin hankali ai akan a ce za mu yi tambaya. Fa qala al-akharu bala, dai yace eh kwarai kuwa. Wa fi riwaya sadaqta, a wata riwaya yace masa gaskiya ka faɗa. Annabi yace duk wanda ciwon ciki ya kashe shi to albishirin sa azaba kabari ma ba zai mai ba. Wato malam malam wasu abubuwan kana jin su masha Allah, sai ga Allah yana nufin mutane da rahama da yawa suna nan da yawa waɗanda suka mutu da ciwon ciki. Akhrajahu an-Nasa'i wa at-Tirmidhi وحسنه وابن حبان في صحيحه والطيالسي واحمد وسنده صحيح. وان حديث امام النسائي ne ruwaito shi da imam tirmizi kuma ya inganta shi shi tirmizi din da ibn hibban shi ma ya ruwaito shi a cikin sahihin sa da imam at-tayalisi da imam ahmad da isnadi ingantacce. Wannan yana nuna mana albishir wanda ya mutu da ciwon ciki azaba kabari an dauke masa. Allahu akbar. Al-thamina wa at-tasi'a, abu na takwas da na tara, al-mautu bil gharqi wal hadmi, kyakkyawar cikawa ta takwas da ta tara, al-gharq, duk mutumin da ya fada ruwa ya nitse ya yi kyakkyawan mutuwa kuma ya mutu shahada. Allah sarki wani wallahi ku duddufi ya fada ya mutu ya yi shahada in dai musulmi ne. Allah ji kan wani alhajam, gini ne ya fado a kan shi lokacin da aka yi damana ruwa ya zuba gini ya ta fadowa a kan mutane. mutum yana kwance da shi da iyalansa a cikin daki kawai malam sai dai aji daki ya fada kansa ya mutu akwai wadanda katanga ma ta fada kansu suna zaune suna sana'a su an yi ruwa da damana an yi ruwa ruwa ya addaki katanga ruwa yayi gudu sun zo sun dan kasa kayan abin kasawan su suna zaune ana hada-hada kawai sai katanga ta yanke ta kasa yip ta zo ta fada kansu ana kayya kayya jama'a taimaka jama'a kafin a taimaka duk sun mutu to wannan duk wanda gini ya fado kago ya fada kan shi ko ya fada rijiya ya mutu ko ya shiga ruwa yana linkaya ya mutu ko aka jefa shi ko aka yi hadari mota ta jefa shi ya mutu to wannan yayi mutuwa ta shahada yayi kikkiawar mutuwa insha Allah akwai mutanen da suna tafiya wasu sani ba suna tuka mota da daddare an yi ruwa wata babbar hanya da gada ashe ruwa ya zo da daddare mallan ya tafi da gadar nan ya tafi da ita gaba daya kuma da daddare ne so babu wani alama na cewa wannan abu ya faru suna zura gudu da mota kawai sai suka ji su a cikin ruwa tsindim shikenan ita kanta mota sai da aka sha lalume aka nemo ta a wani wuri gawaki kuma wani ya fita wani karfin mota ya rike shi wani ya kumbura wani ya wani duk sun mutu gaba daya akwai abin tausayi malam mutumin da zai fada ruwa ya mutu ba akwai abin tausayi akwai abin tausayi da wadanda aka yi musu mugunta aka debe su a jirgi sai da aka yi sama aka bude kofa aka turo su a ruwa ana ganin an musu keta to sun yi mutuwa kikkiawar mutuwa eh sun yi kikkiawar mutuwa manzo Allah yana cewa shuhada'u khamsatun cikin shahidai akwai mutane biyar al-mat'un wanda ya mutu da annoba wal mabtun wanda ya mutu da ciwon ciki wal gharq da wanda ya mutu ta hanyar nitsewa a ruwa wa sahibul hadmi da wanda gini ya rushe a kansa wa shahidu fi sabilillah da wanda ya shahada saboda Allah akhrajahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi da bukhari da muslim da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wa ahmad da imamu ahmad min hadisi abi huraira daga riwayar abi huraira kun ga wannan sun fito fili ko al-ashira alamar kikkiawan cikawa ta goma mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha albishirin ku ya ku iyaye na mata albishirin ku ya mazajen da matansu suka mutu saboda harkar haihuwa duk matar da ta mutu a cikin jinin biki ko ta mutu saboda kokarin haihuwa ko kafin ta haihu din ta mutu ko tana kokarin haihuwar ta mutu ko bayan ta haihu din sa dalilin haihuwar ta mutu wannan ita ma ta yi shahada kuma ta samu kikkiawan mutuwa li hadisi Ubadah ibn as-Samit saboda hadisin Ubadah ibn as-Samit Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ada Abdullah ibn Rawaha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je gaida Abdullah ibn Rawaha qala فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي وإسناده صحيح وله في المسند وتاريخ ابن عساكر طرق أخرى وفي الباب عن صفوان ابن أمية عند الدارمي والنسائي وأحمد وعن عقبة بن عامر عند النسائي وعند البخاري في التاريخ قضية الغرق والراشد ابن حبيش عند أحمد ورجاله ثقات ابن قومة متى تموت saboda zubar da jinin haihuwa ko kuma ta dalilin haihuwa din ko ta dalilin danta tana kokarin fito da shi tana murna amma kuma ya zama sababin mutuwarta kawai kace din mata da ta mutu tana nakuda ko ta mutu dalilin harkar haihuwa akwai hadisi daga Ubada ibn Samit yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaida Abdullah ibn Rawaha Allahu akbar ka duba matsayin annabi duba darajar manzo Allah duba kimar annabi sallallahu alaihi wasallama amma da kafar sa mai albarka yake takawa yace gaida sahabban sa in ba su lafiya wannan yana nuna mana kikkiawan koyi da ya kamata mu yi da annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira lallai kikkiawan koyi ya tabbata gare ku dangare da manzon Allah duk matsayin ka duk daukakan ka duk darajar ka wata rana ka je ka gaida yaron ka na kasuwa ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi kada ka ce a ya jikin nasa to Allah ba shi lafiya wai kai ka fi karfin gari duk sarautar ka duk mulkin ka an talanka bai da talakanka ba shi da lafiya talakanka ba shi da lafiya hada rawanin ka ai maka jiniya ka tafi da fadawanka ka je gidan talaka ka gaishe shi Allah sa albarka saboda ba wanda yake annabi daraja ko akwai to annabi ya taka ya je sai kuma ne sai shi ba zai je ba jiniya ake maka sojoji ne a bayan ka yan sanda ne masu dukan mutane ne da bulala da itatuwa ne da goyani ne ko me ma matsayi da daraja da Allah ya baka yi kokari je ka gaida talakan ka sai ka fi samun daraja da daukaka kuma wani abin da zaka yi mamaki shine mallan sarki fa bai zama sarki ba sai da wannan talakawa da duk kowa ya mutu aljanu ne to da zai zama sarkin wa kuma wa zai fadin cin wai zai masa fadin cin babu mutanen ashe su ne suke qualifying mutum su mai shi yana daraja wanda zai zo yana jiniya ana masa jiniya ana dukan mutane yana wucewa shi in zai wuce sai an daki mutane ko in zai wuce sai an dakatar da kowa ba wanda shi kadai fa zai wuce sai an dakatar da kowa sai ya wuce su kuma mulkin kuma yana yi ne saboda waɗannan mutanen ba ku wani labari kun san mutumin da ake ce da shi Obama an san shi ko ina jin dai su ne manyan ƙasar ko duniyar ma gaba shugaban ƙasar America wai sunansa Obama wallahi malam idan ya zo danja tsayawa yake danja da take bada hannu din nan a tsaya ko ja ko ruwan lemo ko koriya in ya zo tsayawa yake in ta bashi ya wuce wata rana ya zo wucewa da shi da direbansa yana zuwa danja ta sauke cewa ba za a wuce ba ya aka yi direban ko saboda gadara ko saboda wane ne ko mene kawai ya wuce ashe kwamfuta ta gani sai da ya je gaba aka tsaye da shi ce ya parking parking ta fitowa ga mai gidan ne gaba daya ko mai kasan ne gaba daya ce ya aka yi mai faru ce a kare doka ne ce mai faru ya ce to shi dai yana baya dai bai sani ba ce ai ya wuce lokacin danja ta bayar kar a wuce ma'aikatan hanyar nan take wallahi suka dauko wannan abin rubuta tara yace a rubuta masa nawa ce tara aka rubuta masa aka bashi a karba abin da za a karba na motar sa ko license ko wani abu makamancin wannan aka ce aje a biya a banki aka biya aka dawo aka sallame shi to ina wadanda suke dukan mutane akan hanya saboda za su ina masu akasa hanya kaga wannan fa ba mulki bane sunan wannan abu mai kauyanci idan mutum yana so a bashi hanya ya haƙura cikin dare in zai abansa sai fita karfe uku ba kowa ita gudun sa abansa amma yanzu malam a ƙasar nan yadda ake faruwa bari ku gane wani abu saboda tsabar kauyanci da rashin wayewa wallahi tallahi malam mota za ta taho in motar mutanen ce ba kowa ma a ciki ha kawai sai a danna mata jiniya ko danja ta bayar ko bata bayar ba kowa sai a zo a wuce sai a wargaza system din shikenan kai me yanzu direban asibiti ma in yazo in ya ga dama kurin in yana tsauri motar ambulance ta asibiti ba kowa a ciki lagawa wala mai rai daga shi sai shi wata ila aikin sa kai kawai idan yazo sai dan najiniya kiki kiki bibi 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 ko dole a bashi wuri ya wuce to su wannan turawan da kuke ganin su ana cewa suna da tsari wato suna kokarin kamanta adalci da gaskiya a cikin al'amuran su wallahi ba yanda za a yi wani shugaba bature dan zai wuce a zo ana dukan talakawa ana fasa musu mota saboda zai wuce wallahi ba sa yi ko babu girmama dan adam a ciki babu girmama dan adam kwata kwata a ciki to tunda an ce dai tsarin su ake bi ai sai a kokarin tsarin nasu kuma abu ta wasu bangarorin ma da ake tsallake amma dai mu dai kam nan muna ana rayuwa ta dabbobi sai dai Allah ya sauke yanzu wani wurin an jima amma ba a bada wurin ba kurin sai dai kaje an saki tarta shi babu kowa sai ya bada guri kurin sai a wuce kawai shikenan ana dariya kawai shikenan gaba fa'ina tazhabun ina za ku je mutane Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ɗaya daga cikin manyan malaman Saudiya ina magana ne akan bin doka da oda da malami da shugaba ko na siyasa ko mai rawani ko mai bindiga a hannu ko mai boot ko mai slippers ko mai koma mai ma abu doka sai a zauna lafiya shine adalci wannan babban malami shi ma wata rana ya zo yana tafiya direban sa yana gudu da shi shi kuma gudu ne yake da shi shi a ka'ida su a kasar Saudiya akwai speed limit kowace mota akwai iya gudun da aka yadda ta yi trailer akwai iya gudun da za ta yi karamar mota akwai gudun da ake to direban nan sai ya faki idan sa yana bacci sauri ya kai mallan gida an yi wata doguwar tafiya ashe irin rada din nan rada ta ga motar tana ta gudu aka bi ta ma'aikata suka je suka tsare su ba san ma motar waye ba ana zuwa ka ce direban parking sai ga dattijo a wannan na duba ka ce subhanallah shek rahimahullah shek hafizahullah shek Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen shi yana bacci sai ya farka ce me fa ce a ba komai ku je kawai sai ce a tsaya me fa ya ake haka kawai aka tsaye da mu sai suka ce to hakikanin abin da ya faru direban ka ne yake gudu ya wuce ka'ida ce nawa aka bada dama ya gudu kaza ne shi kuma nawa yake kaza ne sai ce to nawa ne taron wannan babban malami ne malamin duniya mai bada fatawa a kasar sa abin ya faru dan in kun ga wata ran mun zo mu wuce dan da ku tsaye da mu yace a rubuta masa tara aka rubuta shege kudin nan da yawa yace to kai direba abin da za a yi zan biya rabi tunda mota ta ce kai kuma da kaje ban saka kai wannan gudun ba kai a cikin albashin ka za a biya rabin nan duk wata an za a biya ka za a rinka wabtan wani abu wallahi haka akai wannan abin din da na gaya muku yana nan a rubuce a cikin tarihin su wannan na Obama ma shi ma yana nan ka je ka bincika duk sun rubuta wannan shine ke nuna mana mene adalci girmama dan adam mutum ya mutunta kansa sai Allah ya mutunta shi kuma da ya mutunta doka in doka bata saba wa Allah ba sai ya bi ta ya huta amma rayuwa tara gabza ba za ta kai mu ko ina ba jama'a annabi yana zuwa yana gaida mara lafiya kai ma ka je ka gaida mara lafiya duk matsayinka duk darajarka duk daukakarka ka je ka gaida mara lafiya kamar yadda muka karanta to wannan kenan yace to ga wata fa'ida kuma ta gaba fama tahawwaza lahu an firashihi shi wannan Abdullahi ibn Rawaha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kwance ba lafiya ko motsawa bai yi ba ko matsawa bai yi kalmar tahawwaza tana nufin tanaha ko kaucewa ya dan matsawa annabi ma ya shigo wurin sa zai zauna bai yi ba saboda tsabar yana cikin ciwo yana cikin rashin lafiya amma dai yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna tawadu'un annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da yazo kuma a haka din ya dan raba ya zauna a kusa da mara lafiya shi Abdullahi ibn Rawaha sai yace da shi a tadri man shuhada'u ummati kai Abdullahi ibn Rawaha ka san su waye shahidai a cikin al'ummata ka san shi manzon Allah duk inda yaje ya da sunna yake yanzu kaga gaida mara lafiya aka ce bayan an gaishe shi kuma za a isan masa da sako na sunna da'awa bawa Allah yace qatlul muslimi shahada ko yace qalu mutanen wurin gaba dai suke zauna a wurin marar lafiya sai suka bada ansa ai a kashe musulmi shine shahada sai manzo Allah yace tab inna shuhada ummati idhan laqalil ashe shahidan al'ummat tawa kadan ne indai sai mutun yaje an kashe shi saboda Allah shine shahidi to ashe shahidan kadan ne sai annabi ya sake cewa qatlul muslimi shahada kashe mutum musulmi ta hanyar Allah malan duk wanda aka kashe shi ta dalilin addinin Allah ko duk wanda aka kashe dan kokarin gugurma ya dauka addinin Allah albishirin sa yayi mutuwa ta kwarai bai mutuwar banza ba wadanda suke kokarin su halakar da wasu bayin Allah saboda suna da'awa ko suke kokarin su kashe mutane ko su koratar da mutane da raba su da rayukansu saboda suna kira zuwa ga hanyar Allah su sani cewa wallahi gata suke musu wallahi duk wanda ka tura shi lahira ko ka ai ka aika shi lahira duk wani uslubi da zaka amfani na kashe mutum ko ka kashe shi ko ka sa a kashe shi ba dan wani abu saboda yana fadan gaskiya to wallahi tallahi ka masa gata kuma hadisi ya tabbata na Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa duk wanda ya kashe wani ranar tashin alkiyama a gaban ubangiji wanda aka kashen zai tashi ya kama wuyan wanda ya kashe shi ya shakula sai ya murde yace ya rabbi sal hadha lima qatalani ya ubangiji ka tambaye wannan me ne masa ya kashe ni masu sa a kashe mutane ko wadanda da su ake hada baki ake kashe mutane ko wadanda wai su sunan su haya kilas wai haya su ake wai su kashe mutane ko snipers wadanda suka kware wajen harba mutane da halakar da mutane a tura kuna kashe yan adam ana ba ku kudi ku je ku kashe sai ku shirya ran tashin alkiyama wallahi tallahi sai an tambaye ku me yasa kuka kashe wadanda kuka kashe kuma da man ka san baka da amsa sai wuta babu abin tausayi ita irin mutun iwaye gari wai aikin sa wai kashe mutane shi aikin sa kullun an yi training din sa kawai zuwa yake halakar da mutane ya halakar da dan adam wannan shi yafi komai abin tausayi so ya kamata mutane su kiyaye ran dan adam shi yafi komai wato yana da amfani kwarai da gaske Abdullahi dan Umar yake cewa da fa aka kashe mutum musulmi mala gwanda aje a rushe kaba darajar ran mutum musulmi kwaya daya wallahi ta fi dakin kaban nan da duk duniya ake zo ana kewayata akan aka kashe mutum musulmi guda daya da ransa wato gwanda aje a samu gireda ko wani abu da ka sani da zai iya rushe kaba aje a nike ta gabaki daya wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi soyuwa a wajen Allah akan a kashe mutum guda daya wa ta'unu shahada annuba ma shahada ce wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a macanda ainihin wato danta ya kashe ta me danta ya kashe ta ta dalilin fitowar dan a zuwa duniya ya zama sababin mutuwarta jama'a dan yana cikin cikinta an gane shine jama'a ai halata kauniha tajma'u ku fi batniha yana cikin cikin ka sa akwai matan da za su mutu da tudun cikin za a ji abin nisa a kabari dan ne ya kashe ta ta dalilin sa to shi ita ma wannan mata masha Allah ta yi shahada yajurruha waladuha bi sararihi ila aljannati manzo Allah yace danta zai jata da cibiyarsa zai jata har zuwa gidan aljanna wannan mata da ta mutu da da a cikin cikin ta jama'a a kiyama insha Allah ta'ala Allah zai tashe su Allah zai tayar da wannan da da cibiyar ba a yanke ta ba tun da daman bai fito aka yanke cibi ba ko to da cibiyar shine bi sarariki kan gane ko zai jata har zuwa gidan aljanna na hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Darimi da Imam Tayalisi da isnadi sahihi kuma ya zo a cikin musnad da Imam Ahmad da Tariq ibn Asakir da hanyoyi da dama a babin nan akwai riwayar Safwan ibn Umayya a wajen Imam Darimi a cikin musnad dinsa da Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad daga Uqba ibn Amir shi ma ya rawaito a wajen Imam An-Nasa'i wa inda al-Bukhari fi at-Tarikh Imam al-Bukhari ma ya rawaito a cikin littafin at-Tarikh al-Kabir akwai qadiyatul ghari'i a riwayar Bukhari ya kawo wannan qadiya din ta ainihin wato wanda ya nitse a cikin ruwa jama'a in mun lura da wannan hadisin yana nuna mana abuwa kamar haka tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ya taka da kafarsa ya je gaida sahabbansa. Wannan ya kamata ya zama abun koyi a gare mu. Mai gida ya je gaida ɗansa bai da lafiya, dan kasuwa yaronsa na kasuwa bai da lafiya je gaishe shi, malami ɗalibansa ba shi da lafiya je gaishe shi, basaraki talakansa bai da lafiya je gaishe shi, gwamna ya je gaida shi da chairman ɗinsa ko masinjansa ko odili ɗinsa ya je har gida ya gaishe shi, abin zai kyau kwarai da gaske. Sannan kuma wannan ya nuna mana annabi yana da'awa, koda ya je gaida mara lafiya ma iya da'awa ya isar da sakon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sannan wannan yana nuna mana cewa wannan ɗabi'a da ake da ita na cewa idan babban mutum ya zo a tashi a miƙe ɗin nan, kaga wannan ba shari'a ba ne. Bana mantawa lokacin da Sheikh Ja'far rahimahullahu ta'ala ya zo karantar da mu wannan hadisin, gashi nan na rubuta a taliki na da jambiro, yace wannan yana nuna cewa sabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa tashi su miƙe tsaye in ya zo saboda girmama shi. Yace kama kala Anas kama kana sahaba, wato sahabbai basu kasance ya kumuna inda maji'in nabi sallallahu alaihi wasallam da ikramihi ba, basu kasance suna miƙewa saboda girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama, saboda ba wajibi bane haka kuma ba shari'a bane ba. So wannan al'ada da ake yi na idan wani babban mutum ya zo ana zaune kowa ya tashi ya miƙe, wannan ya saba wa ka'ida, kuma zance da yafi inganci yafi daidai shine ba a tashi wa kowa sai Allah, wa qumu lillahi qanitina, Allah yake tashi wa kai a matsayin ka na jagora, a matsayin ka na shugaba, bai kamata ka rinka umartan wasu suna tashi suna miƙewa don su gaishe ka ba ko don girmamawa ka ba. Ina malaman makaranta, malaman primary, ina malaman secondary, ina malaman junior, ina malaman kaza, waɗanda da kun shigo ajinsu aji ake tashi a miƙe don a gaishe ku, wannan ba daidai bane kuskure. Good morning sir, a'a sai dai ayi assalamu alaikum ya rasu, wa alaikum assalam, ko manzo Allah ya ce khairukum man bada'a bisalami, mafi alheri a cikin ku wanda ya fara da ainihin wato sallama. Akwai hadisin da ake kawo wake kafa hujja da shi, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya cewa ainihin wato Sa'd ibn Mu'az ya je ya yanke hukunci wa Banu Qurayza Yahudawan Madina a lokacin da suka karya alƙawarin zamantakewar su na lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce wa kuke so ya muku hukunci, ba su zaɓi annabi ya musu hukunci ba saboda suna jin tsoron hukuncin annabi zai zama musu ba daɗi. Ya ce kun yarda da Sa'ad ɗan uwanku ɗan jama'arku? Suka ce sun yarda. Annabi ya ce to aje a ɗauko shi. Yana kwance a cikin masallacin annabi ana yi masa jinya saboda an je yaƙi an jijji masa rauni, jini yana zuba a kan jaki, aka ɗauko Sa'ad ibn Mu'az kan jaki aka taho da shi. To da aka zo da shi ne da sahabbai a wurin, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai qumu ila sayyidikum fa anzilu, ku tashi zuwa shugabanku, ku je ga shugabanku, ku je ku sauko da shi. To wai sai wasu suke kafa hujja da wannan qumu ila sayyidikum, sai su tsaya anan. Ai annabi ya ce wa Sa'd ibn Mu'az mutanansa ku tashi ku je ga shugabanku, kenan kaga wannan annabi ya ce ku tashi dan wani babba kenan, to sai su tsaya anan. Alhali kuma cikakken hadisin akwai me fa anziluhu, Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa sahabbai qumu ila sayyidikum fa anzilu, ku tashi zuwa shugabanku, ku je ga shugabanku, ku je ku sauko da shi. To wai sai wasu suke kafa hujja da wannan qumu ila sayyidikum, sai su tsaya anan. Ai annabi ya ce wa Sa'd ibn Mu'az mutanansa ku tashi ku je ga shugabanku, kenan kaga wannan annabi ya ce ku tashi dan wani babba kenan, to sai su tsaya anan. Alhali kuma cikakken hadisin akwai ne fa anziluhu, ruwayan gantacciya fa anziluhu, ku saukar da shi, kenan ku tashi ku je dan me dan ku saukar da shi. Illatul qiyam din shine inzalisi, illar ku tashi din ku je, ba qumu ila sayyidikum fa akrimuhu bane, ko ba ka bane ba, yani fa akrimuhu bi sababi qiyamukum ilayhi, la qumu ila sayyidikum fa anzilu, ku nike shugabanku ku saukar da shi daga kan jaki. To wannan shine ta'liqin da ya kamata mu fahimta. Sannan kuma abinda za mu daga fahimta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi albishir wa iyayenmu mata da Allah ya musu arziki da mutuwa saboda ciki, malam mace tana shan wahala wajen haihuwa, to sai ya zamanto sakamakon duk wacce ta mutu tana naƙuda ko tana zubar da jini,
to insha Allah ta'ala tayi mutuwa kikkiawa ita ne mutuwar shahada. Mata da yawa suna mutuwa wannan babu, amma mutuwa ce mai kyau kware kware da gaske. Wa fi hadisi Ubada Tayalisi wa Ahmad wa Abdullah ibn Busr inda Tabarani wa rijaluhu siqatun inda al-Haisani akwai wa fihi az-ziyadatu wa hiya fi hadisi Ubada kai wa qala al-Munziri Imam al-Munziri ya fada a cikin at-targhib wa at-tarhib isnaduhu hasan kuma a ciki akwai kari a riwayar Ubada a wajen Imam at-Tayalisi da Imam Ahmad da Abdullah ibn Busr a wajen Imam at-Tabarani kuma mazajin wannan hadisi amintattun mutane ne kamar yadda yazo a wajen Imam al-Haisani wa an Jabir ibn Atik wa yati lafdhuhu fi al-faqrat al-atiya akwai hadisin Jabir ibn Atik lafazin sa zai zo a fakara ta gaba al-hadiyata asharata was-saniya al-ashara ko al-hadiyatu asharata was-saniyatu ashara wato alamar kikkiawan cikawa na 11 da kuma na 12 shine al-mautu bil-harqi duk mutumin da ya mutu ta hanyar konewa ko gobara ta zo ta kone da shi wuta ta kona shi ko mutuwa akai hadari a mota ya kone wannan yayi mutuwar shahada wa zatul jambi da wanda ciwon makwibiya shi ma ya halakar da shi to shi ma yayi shahada wannan zatul jambi akan fassara shi da ko ciwon makwibiya ko ciwon hakarkari ko kuma kuraje da suke faruwa a cikin hakarkarin mutum wanda ake cewa kuiba kuiba bai da dadi ciwon yana da zafi sosai to wannan duka malam alamu ne na kikkiawan cikawa wa fihi ahadis akwai hadisi masu yawa asharwa an Jabir ibn Atik marfu'an mafi ainihin shahara akwai riwayar Jabir ibn Atik wanda yake marfu'i ash-shuhada'u sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah akwai shahidai guda 7 banda ma wadanda aka kashe saboda Allah akwai al-mat'unu shahid wanda yake wato ya mutu ta hanyar annoba ku lura da lafazin al-mat'unu da al-mabtun al-mat'unu da ta'un annoba al-mabtun daga ciwon bakon ciwon ciki kenan wal-gharqu shahid da wanda ta hanyar nitsewa a ruwa shahidi ne wa sahibu zatil jambi shahid magana ce mai ciwon makwibiya ko kuiba kuiba shi ma yayi shahada wal mabtun shahid wanda ya mutu ta hanyar ciwon ciki yayi shahada wal harqu shahid wanda wuta ta kone shi ko gobara ko mota ko kuma ainihin wato aka sa masa wuta ya kone shi ma yayi shahada wallazi yamutu tatal hadim shahid wanda ya mutu karkashin gini da ya fado kansa yayi shahada wal mar'atu tamutu bi jum'in shahida matar da ta mutu da yana cikin cikin ta kamar yadda muka yi bayani ta hanyar naquda ta mutu ita ma ta yi shahada wannan hadisi akhrajahu Malik wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wa qala al Hakim sahihul isnad duk waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi kuma Hakim yace sahihi ne a bisa isnadin sa wa wafaqahu Az-Zahabi Imam Az-Zahabi ya masa muwafaqa ana samu wannan mutuwa ta konewa malam abin tausayi akwai wanda gobara ta tashi cikin dare ba sani ba malam yana ta ihu malam kofar ya ma kasa gane ina ne kofar yana ihu yana ihu wuta ce tun ne ba ta dawo malam haka mutumin nan ya mutu yana sa halal ma ya ji windo to wuta ta kama yana kokari ya zai ya balle wannan nan ina a jikin wannan nan aka zo aka cire gawar sa ya kumbura ya kone malam akwai wanda aka yi hadari a mota mota ce babbar mota malam ta zo ta haura kansu kawai sai motar ta kama da wuta suna ihu jama'a wuta jama'a taimaka malam kafin su zo motar nan ta kama da wuta ba wanda zai iya tinkarar wannan motar wuta ta duniya malam ba ta lahira ba haka mutanen nan ana gani suka kone malam akwai wanda aka yi masa mugunta aka watsa masa fetur aka watsa masa abin nan kurin wuta aka sa mai a shana kurin yana gudu yana wuta kowa ya ganshi yana guduwa haka ya fadi ya mutu so irin wannan mutuwa ta konewa abin tausayi ne kwarai kwarai da gaske akwai misalai masu tarin yawa waɗanda abin tausayi ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Musa al-Bishr da mutuwa ta ainihin wato ainihin wato wuta ta shahada ka kuma da wutar lantarki mata ta kona shi sai shokin na shi ma yi konewa ne ko saboda mutum da zai kama wutar in ya rike ta ba zai iya zai iya sakin ta ba sai ta karar da shi gaba dai ta bugar da shi kura to shi ma wannan yayi mutuwa ta shahada za mu karasa sasaci ne zuwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.